C'était RM Show sur VOA
Afrique. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki nake farin cikin sake kasancewa da ku. A wannan shiri na daren yau Asabar 29 ga watan Yuni na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za a je mu dauke da shirin zauren VOA tare da Madina Dauda, inda a wannan makon shirin zai duba al'amuran shugabanci, tattalin arziki, cin hanci da rashawa, harkokin matasa, zamantakewa da walwalar al'umma a Ghana. Muna kuma tafe da shirin amsoshin tambayoyinku tare da Ibrahim Ka Almasi Garba. To amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'an, ga cikakkun labaran duniya. Wani babban jami'in kungiyar gwagwarmayar Islama ta Hamas, Usman Hamdan, ya faɗa a yau Asabar cewa babu wani ci gaba da aka samu a tattaunawar tsagaita buɗe wuta da Isra'ila akan yakin Gaza. Har yanzu kungiyar ta Falastinu ta ce a shirye take ta mutunta duk wata shawarar tsagaita buɗe wuta da za ta kawo ƙarshen yakin, inji Hamdan a wani taron manema labarai a birnin Beirut. Yunkurin masu shiga tsakani na Larabawa da Amurka ke marawa baya ya gaza cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. Hamas ta ce dole ne duk wata yarjejeniya ta kawo ƙarshen yakin da kuma janyewar Isra'ila daga Gaza, yayin da Isra'ila ta ce za ta amince da tsagaita buɗe wuta na wucin gadi har sai an kawar da Hamas da ke mulkin Gaza tun shekarar 2007. Hamdan ya kuma zargi Amurka da matsawa Hamas lamba ta amince da sharuɗan Isra'ila. Shugaban Amurka Joe Biden na neman sake samun kwari tare da jaddadawa masu basu taimako a wurin taro na ranar Asabar cewa ya shirya wa duk wani kalubale na doke Donald Trump. Dan shekaru 81 da haihuwa ya sha fama a muhawarar farko ta shugaban kasa a ranar Alhamis, lamarin da ya tsorata 'yan jam'iyyar Democrat da dama wanda ke gadin Trump bayan tare da kayar baya a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021 a matsayin wata babbar barazana ga demokaradiyyar Amurka. Amsoshin da Biden ya bayar da kuma gwagwarmayar mayar da martani ga Trump ya sa kwamitin editoci na New York Times ya ayyana a ranar Juma'a cewa ya kamata ya fice daga takarar, kuma ci gaba da kasancewa a takarar zai zama caca ta rashin hankali. Biden da uwar gidansa Jill sun shirya halartar wani taron yakin neman zaɓe na yamma a East Hampton a jihar New York a gabar tekun Long Island, inda kamfanin gidaje na Zillow ya yi wa wani gida farashi $1,900,000. An kuma shirya daga bisani za su halarci taron gidauniyar tara kuɗi da za a gudanar da yamma a Red Bank a jihar New Jersey. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ruwan sama kamar da bakin kwarya ya kashe mutane tara, ciki har da kananan yara uku a yammacin kasar Nepal, lamarin da ya haddasa zaftarewar kasa, inji jami'ai a yau Asabar. Mutane biyar a cikin iyali guda suna cikin bacci yayin da zaftarewar kasa da ruwa ya kwashe gidansu a ƙauyen Malika a gundumar Gulmi, mai tazaran kilomita 250 daga Kathmandu ta yamma, a cewar Dizan Batarai, mai magana da yawun hukumar bada agajin gaggawa ta kasa. Akalla mutane 35 ne suka mutu a fadin kasar Nepal sakamakon zaftarewar kasa da ambaliya da kuma walƙiya tun tsakiyar watan Yuni, lokacin da aka fara damunan shekara. Ruwan sama da ya kan ci gaba da zuba har zuwa tsakiyar watan Satumba. Sojojin Amurka sun lalata jirage marasa matuƙa guda 7 da kuma wata motar sarrafa jiragen a yankuna da Houthi ke rike da su a Yemen cikin sa'o'i 24 da suka gabata, inji rundunar sojin Amurka a jiya Juma'a. An kai harin ne saboda jiragen mara matuƙa da motar suna barazana ga dakarun haɗin gwiwa na Amurka da kuma jiragen 'yan kasuwa a yankin, inji babban kwamandan Amurka a wata sanarwa a dandalin sada zumunta na X. Tun a watan Nuwamban shekarar 2023 ne kungiyar Houthi mai samun goyon bayan Iran take kai hare-hare kan jiragen ruwa a tekun Bahar Maliya. Hare-haren da ta ce na nuna goyon bayan Falasɗinawa ne a yakin Isra'ila da Hamas a zirin Gaza. A jiya Juma'a mai magana da yawun sojojin Houthi Yahya Sari ya ɗauki alhakin kai hare-hare kan jiragen ruwa guda hudu, ciki har da harin da aka kai kai tsaye kan jirgin ruwa Dilonix a kan tekun Bahar Maliya bayan wani farmaki da ya hada da makami mai linzami kiran ballistic da dama. Prime Minister Haiti Garry Conille ya bar birnin Port-au-Prince a jiya Juma'a zuwa Washington da New York, yayin da sabbin jama'an 'yan sandan Kenya suka fara sintiri a birnin a wani bangare na shirin da Majalisar Dinkin Duniya ke marawa baya na yakar kungiyoyin 'yan banga da suka mamaye babban birnin kasar.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To jama'a masu sauraron mu, yanzu kuma sai a gyara zama a saurarin shirinmu na gaba, zauren VOA.
Barkanmu da shigowa zauren VOA. A yau shirin yayi da zango a kasar Ghana, inda wakilin sashen Hausa Ridwan Muktar Abbas ya tara wasu 'yan siyasa waɗanda za su amsa tambayoyi kan yadda gwamnatin ƙasar ke gudana. Ba tare da ɓata lokaci ba, zan miƙa ku ga Ridwan Muktar Abbas.
Assalamu alaikum masu sauraro, barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa da ku a cikin wannan shiri. Yau shirin mun canza akala ya koma fagen siyasa, inda za mu tattauna da manyan wakilai na jam'iyyun siyasan ƙasar nan guda uku da muka samu a nan, da sun ka hada da wakilin jam'iyyar da ke mulki wato NPP da kuma wakilin babban jam'iyyar adawa na ƙasar wato NDC da kuma wato sabuwar jam'iyya Movement for Change, wadda za su taimaka mana wurin amsa mana wasu tambayoyi a cikin wannan shiri. Malamai, muna muku barka da zuwa a cikin wannan shiri.
Barka.
Bai buya ga kowa ba cewa yau kasan nan muna fuskantan lokaci na zabi, wato muna cikin shekaran zabi a cikin watan Disamba. In Allah ya kai mu, babu shakka za a yi babban zabe na shugaban kasa da mambobin majalisa a nan kasar. Baya ga haka, lamarin matsin tattalin arziki yau a cikin kasan nan ya addabi mutane. Kowa na kokawa za mu duba wannan domin mu samu ƙarin haske daga duk waɗannan wakilai da ke a nan, musamman wakilin gwamnati mai mulki. Shi yasa ba da ɓata lokaci ba, abubuwan da za mu duba da su haɗa da duk lamari na tattalin arziki, cin hanci, karɓar rashawa, irin dai duk matsi da abubuwan da ake fuskanta a yau. Kowane ɗaya a cikinsu zai bayyana sunansu. Da farko za mu fara da wakilin babban jam'iyya mai mulki na NPP. Za ka kira sunanka da matsayi.
Sunana Alhaji Gadon Fuziga na Fadama, jam'iyya New Patriotic Party NPP.
Sunana Alhaji Kamil Hussein Muhammad, National Communication Bureau kuma da National Mobilization Committee na yanayin kuɗi da kuma National Organization na Movement for Revolutionary Change, that is Movement for Change, tawon jami'iyyar da aka buɗe gana za mu yi takara a wannan shekara in Allah ya so ya yarda.
Sunana Alhaji Muhammad Nazir Said, Director sadarwar bangaren zango a jami'iyyar adawa NDC, National Democratic Congress.
Madalla, muna sake muku barka da zuwa wannan zauri na VOA. Ba da bata lokaci ba za mu soma shirin da duban hali da kasar mu yau take ciki. Kowa ya fahimci ko kuma dai kowa na ji a jikin shi, kasar nan yau ana cikin matsin tattalin arziki, ana fuskantar ukuba yau mutum ya waye gari da kare ke iya cin abinci su uku abinci lafiyayye matsin tattalin arzikin kasar yayi kanta yadda masu zuba jari a cikin kasar ma da dama suna janye jarukan su wadda ma'aikatu ko kuma dai kamfanoni suna rushewa masu fita suna kai kawo sun saura gida me dalili ko kuma dai abin da ya kawo muna wannan hali da muke ciki tunda muna tare da wakilin gwamnati mai mulki zamu so da farko ya bayyana mana menene suke yi domin kawo wa jama'a wannan ukuba dake tare da su kuma menene ba su yi ba har aka fada cikin wannan lamari
assalamu alaikum nagode kware da gaske da wanga tambiyan ganda aka mana da farko ina jin cewa mutane na ta maganganu game da gari ya karfi da game da batun dola ya ge sama da sauransu lalle gaskiya ne amma gwamnatin ga ya kamata a taba ma gwamnatin ga don irin kokarin da yake yi don saboda mutanen Ghana su samu wadata in ka duba batun yau da ake ke kasan Ghana gari ya karfi kamar yanda yan uwaye mu opposition suke fadi yau in ka bar Ghana ka je wani kasa daban kana gan kaman cikin Ghana kaman ma kusa da cikin aljanna kace don saboda yau muna maganan ga ba zan kai ka nisa ba in ka je Najeriya nan ga kusa makoftan mu yanzu haka zaka je ka iske batun abinki ana kuka kana jin batun lantarki ma wuta ma su same shi yasa 1 hour ma ba su samu amma Ghana wanga duka muna samu shi normal sa'annan kuma batun kudin nan da ake batun yau in ka duba lokokin da tun Rollins Gaddafi ya zo yana wanga yaki don saboda kudin mu na Africa bai da kalfi bai da balu da yana kokari a yi hadin kai Africa a unite mu ci kudi guda don saboda mu samu wanga walwala in suka taso haka sai shugabannin ayi kokari a ture mai cin Gaddafi ya zo tun Rollins na kan kujera ya zo ya muna kyautan loruka da ababa ina cikin campaign don saboda da si a zabe shi mu samu mu ci kudi guda in ka duba lokacin former president mu Kufuor ya kokari da yanda za a yi a samu a makanke wanga gibatun kudin mu ne yake da bai da nauyi dola yana zuwa sama kaga an zage a sayo mai sai kamun a sake dola an kashe kudi da dama kuma in ka duba gwamnatin ga ana iya kokari yanda za a yi a makanke wanga masala shi yasa yan wayen mu yan opposition su ne suke nan suna ta kururuwa suna sa wuta in ka duba yau ma irin yakin da ya barbare cikin kasan duniya duka ya barbatun dolan gama ya ge sama shi yasa shugaban kasan mu His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo da mataimakin sa His Excellency Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia suna iya kokari kuma kamar yanda ku tambaye ni suna cikin kokari yanda zai da a yi a samu a makanke wanga tangardan da yake tafiya cikin kasan Ghana kuma insha Allah ba da daidaiwa ba Ghanaians za su samu walwala Ghanaians za su samu jin dadi don saboda shugaban kasan mu nan mutum ne da ya zamana akwai tausayi a cikin zuciyarsa akwai imani kuma baban haka kuma mai taimakon shi Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia shi kuma haka shi kuma akwai tausayi akwai imani suna iya kokari siyasa yan waye mu yan opposition ina roko ne su bari ba ta hankulan al'umman Ghanaians kamar kasan yayi karfi don saboda su da kansu sun san kamar ba Ghana kawai bane duniya duka ne in ka je yau su Ukraine ga duka suna gaban mu in ka zo ba zaman lafiya wurin in ka je su Russia ga duka su duka suna gaban mu amma ana yaki kuma da dama kaya da dama wajejin su muke samu muna kawo kasan Ghana ga to yau suna yaki siyasa muna roƙon yan wayen mu opposition su dinga sassautawa da maganganun su don saboda sun tabarika mulki su ma amma sun kasa sai Ghanaians suka fidda su siyasa yau duba irin crisis da muke ciki amma duk da wannan His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya promise Ghanaians kamar idan ya zo senior high ga zai kawo muna shi kuma yayan mu za su je an kiyar da su a sa musu kaya ba da kobo ba kuma Allah da cikin shekaran mu na takwas ke ga muke ciki kuma abun ta gudana cikin ya ha in wani ya sayan abiyan kudi me sai ya fada mu lamuji duk da cikin crisis da muke cikin gafa zamanin lokacin John Dramani Mahama fa batun shanin lantarki ga in kun tuna za mu kusa da shekara fudu muna kwance cikin dufu an sai machines generators wadansu gidajensu sun rasa gidajensu gidajen ko ne wadansu ma rayukansu ma sun rasa rayukansu under John Dramani Mahama regime amma yau su ne keke muna kaman wai ana kwana dufu wai dum so da sauransu
da waɗannan bayane na Alhaji Gado Pusi ga na jam'iyyar NPP zamu dakata a yau sai Allah ya kai mu makon gobe zamu ci gaba yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da abokin aiki na Ridwan Muktar Abbas wanda ya jagoranci shirin sai Fiona Wamai Nandulu wacce ta daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke sallama da ku mu huta lafiya
Madalla a gaida Madina Dauda. Kada dai a manta ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Ibrahim ka Almasi Garba da shirin amsoshin tambayoyinku.
Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin. Assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ku ba mu tarihin mashahurin malamin nan Bawa Jangwarzo. Masu tambaya Aminu Adamu Malam Madori da Malam Musa dan Malam mai wankin hula Garbo Miga jihar Jigawa Najeriya. Assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ina so ku tambaya mun masana shin ta wace hanya gidajen radio ke samun kudi domin biyan ma'aikatan su albashi? Shin cikin ma'aikatan akwai waɗanda suka fi wasu albashi? Mai tambaya Babangida IBB Giyawa daga ƙaramar hukumar mulki ta Goronyo jihar Sokoto Najeriya. Ku bari mu fara da ansar tambaya kan tarihin Bawa Jangwarzo. Idan mai tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu ga ansar da wakilin mu a Shiyar Adamawa Muhammad Salisu Garba ya samo daga Malam Idi Audigiri, malamin tarihi a kwalejin horis da malamai ta gwamnatin jihar Adamawa da ke Hong, wanda ya ce.
Abinda za a ce game da tarihin Bawa Jangwarzo shine cewa shine sarkin Gobir wanda ya yi sarauta daga 1772 zuwa 1790 daidai. Mutum ne jarumi kuma sadauki sosai sananne, yayi yaki da dama, misali yayi yaki da Zamfara, Katsina, Maradi da sauransu. Yayi kokarin yakar yankin Yarbawa ma, amma sun nemi sulhu da shi, wanda ta dalilin hakan ne ma ya aura musu yar shi. Ko yanzu akwai gari mai suna Gobir a cikin jihar Kwara, wanda hakan ke nuna alaka da ke tsakanin masarautar Gobir da Yarbawa. Ɗaya daga cikin abubuwan da suka sa sunansa ya shahara shine yakin Shehu Usman Dan Fodiyo. Da farko dai an ce ya so ya halaga Shehu ne ganin cewa Shehu Usman Dan Fodiyo zai iya zama barazana ga mulkinsa saboda yadda jama'a ke binsa. A shekarar 1788 ya gayyaci Shehu da sauran malamai don halartar bukin sallar layya, amma an ce da nira ya halaga Shehu. Shehu Suma Dan Fodiyo ya zo da magoya bayansa kamar mutum 1000, wanda hakan ya sa shi Bawa Jangwarzo ya canza shawara, wato ya ga cewa bai kamata ya kawo maganin kisa ba, tada hakan ma maimakon hakan ma sai ba malamai kyauta kuma an ce kyautan da ya ba mu Shehu Usman Danfodo yafi na kowane ne a lokacin din amma Shehu Usman Danfodo ya kika ban wannan kyautan a maimakon haka sai shi Shehu ya nemi a bashi dama ne ya nemi daman a bashi a amince masa da abubuwa guda biyar abu na farko yace a bashi dama ya yi azai ba tare da matsi ba na biyu kar a hana mutane masu son binsa sannan na uku a girmama mutane masu rawani wanda za mu ci girmama malamai kenan sannan na hudu yace a saki ƴan fursunoni waɗanda aka kame su musamman masu alaka da siyasa sannan na biyar kada a takura matalakawa da haraji waɗannan abubuwa guda biyar da nema duka bawa ya amince da su kuma hakan ya taimaka wurin ci gaban addinin musulunci bawa jangarzo ya rasu a shekara 1790 sannan kuma har yanzu ana kai ziyara a makuncinsa da ke alkalawa wani bangare da ke cikin sabon birni na jihar Sokoto an ce wurin dai akwai akalla kaburbura guda 30 wanda dukansu suna da alaka da masarautar Gobir din ne wannan dai shine abin da zamu iya cewa takaitaccen tarihin shi ba wajen kurzo amma dai tarihin yana da yawa sosai
sai kuma ansar tambaya kan yadda gidajen jaridu ke samun kudaden tafi da harkokinsu idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu har ila yau dai ga ansar da wakilin mu a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Garba ya samo daga Dr. Adamu Babikwai malami a kwalejin Horus da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola Adamawa Najeriya wanda yace
Assalamu alaikum Alhaji Babangida Gwaranyo jihar Sokoto tambayar ka tana kan hanya watakila saboda kaga cewa kana kunna radion ka kana sauraron bayanai da labaru da komai ba a taba cewa sai ka biya ba watakila su saska sa ka zauna kake tunanin cewa shin gidajen radion nan kuwa suna da hanyoyin da suke samun kudi har ma su biya ma'aikatan su to da farko abinda nake so ka fahimta shine bude gidan radio ya ta'allaka ne ga manufar da shi wanda ya bude gidan radio walau hukuma ce walau kasa ce walau wani ne mutum haka mai cin gashin kansa saboda akan bude gidajen radio ne da manufofi daban-daban to amma tunda tambayar ka ba akan wannan kai ta ba zan amsa maka da cewa gidajen radio suna da hanyoyi da suke samun kudaden shiga waɗanda kuma daga cikin waɗannan kudaden shigan suke biyan ma'aikatansu albashi wato da farko ina so ka fahimci cewa akwai tallace-tallace da kake saurara a gidajen radio wannan ya hada da manya-manyan gidajen radio mu da kuma kanana to duk wata talla da kaji aka yi zaka tarar cewa an yi ta ne da manufar kuwa ita ce ta yada ko kuma tallata wannan hajar in kuma a lokacin siyasa ne tallata wannan dan siyasa kamar da mu muka sani a kasar mu Najeriya to tunda yake kuwa haka ne to waɗannan din biya suke yi a tallata musu hajojin su ko kuma a tallata musu ƴan takaran su to don haka biya za su yi baya ga wannan akwai bukukuwa da zaka ga cewa gidajen radio sun halarta kuma duk abubuwan da suka gudana a waɗannan wuraren sukan dauka to shi ma biya ake yi suna samun kudi ta nan bayan wannan kuma a gwamnatance zaka tarar cewa akwai wasu lokuta da gwamnati za ta fito da wasu manufofi da take so a ƙara wayarwa al'umma kai alabashi maganar noma harkar lafiya harkar ilimi da makamantansu ko kuma wasu manufofin gwamnati ne da aka kawo sabbi waɗanda ake so ƴan ƙasa su ribata su fahimci yanda al'amarin yake to waɗannan ma akan yada su a gidajen radio kuma akan biya su akan samu wasu mutane kuma waɗanda sukan dauki nauyin shirye-shirye watakila zaka lura da cewa misali idan aka ce watan Ramadana ya kama zaka ga cewa akwai wa'azuzzuka da ake ake watsawa kuma zaka ji an ce wane ne dauki nauyi kaza da wannan shirin to shirye-shirye da dama wasu ne suke daukar nauyi to kuma sukan biya baya ga wannan kuma akwai wasu kungiyoyi masu zaman kansu waɗanda su ma sukan zo da manufofi na kansu waɗanda suke so a yada kungiyoyin su ko kuma wata fadakarwa da suke so su yi ko jan hankali ga al'umma to su ma sukan je su biya sannan kuma su gudanar da wannan fadakarwa ko kuma wayar da kai haka nan kuma a wasu lokuta zaka ga ko kuma zaka ji an shirya gasa wanda kuma za a ce wannan gasa za a ci kaza to a wasu lokuta akan saka wasu kudade da zaka biya kafin ka shiga wannan gasa to ba lalle ne kuma ka tarar cewa duk wanda ya sa kudi a lokacin da yake so za a kira shi ba to zaka tarar cewa wannan hanyar ita ma takan kawo wa gidajen radio kudi ina so ka fahimci cewa darajar gidan radio ya danganta ne ga mutanen da suke sauraranta shi yasa zaka tarar cewa wani lokaci za a yi zaka ga ana gudanar da wani shiri sai kaga an bada dama ana kira daga wurare da yawa zaka ji wannan yace na kira ne daga Sokoto ni ne wane kaza yanzu misali ga kanan aika ma VOA da wannan tambaya kuma daga Sokoto kake shaidar cewa mutanen Sokoto suna sauraron wannan gidan radio kenan zaka ga an turo wata tambaya daga wata kasa daban ko daga Ghana da duk da inda Hausawa suke wannan shaida ce dake nuna cewa mutane na sauraron gidan radio to ire-iren waɗannan akan sami hirace-hirace da ake yi da ƴan takarkaru ko kuma ƴan siyasa ko kuma wasu da suke shiga gidan radio in lokacin siyasa ne suna kokari su yada manufofin dan takarar su da makamantan wannan kowane minti biya ake yi to wadannan ma hanyoyi ne da ake samun kudaden shiga wanda kuma azo a biya albashi akwai wasu mutane kuma haka kawai su suna da burin taimakama gidajen radio saboda ayyuka sun yi amana da ayyukan da gidajen radio suke yi to sai kaga cewa sun dauki gudumawa mai tsoka sun bawa gidajen radio wani lokaci ita gwamnati karan kanta takan shiga yarjejeniya da wasu gidajen radio saboda a yada mata manufofinta wanda take so al'umma su fahimta to ita ma kuma sai ka tarar cewa dole sai ta biya misali zaka ga wani lokaci ko zaka saurare an sa waka wata waka ce wacce shi wanda ya wakar yana so ta yawo a duniya to shi ma sai ya biya sai a saka masa to ire-iren waɗannan suna nan da yawa kuma tambayar ka da kake cewa wajen biyan albashi na wani yafi wani ai dole ne ka san al'amari wanda yake aka ce maka harka ce koko sana'a ce ai dole ne wani yafi wani daraja kuma wani yafi wani iya aikin wani kuma yafi wani dadewa dole ne kuma ya zamana an sami bambanci a albashinsa da wanda bai kasa shi ba bayan da za a ce wanda shi ne general manager misali a gidan radio ka zo ka hada shi da wanda kila bai wuce wata biyu ba da kama aiki to kamar yanda ka san aikin gwamnati yake mataki bisa mataki to haka aikin gidan radio ma yake mataki bisa mataki to kuma dole ne in har haka ne a samu albashi ya bambanta tunda kuma harkar albashi harka ce wacce zamu ce ta sirri a nan ba ambata maka zanyi in ce ga abin da ake biyan su ba da fatar cewa na baka amsar tambayar da ka tambaya nagode
to sai a kasance da mu makon gobe dan jin ansoshin wasu tambayoyin idan Allah ya kai mu yanzu a madadin malaman da suka ansa mana tambayoyin Malam Idi Gire da Dr. Adamu Babikwai da wakilin mu a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Garba da producer mu da engineer mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri wassalam
to da haka kuma muka kawo ga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kuma na ƙarshe a cikin jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen a madadin Baba Yakubu Makiri da ya taya ni gabatar da shirin da Fiona Wamainan Dudu da ta hada shirin da ma injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku mu kwana lafiya sai da safe.